sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Juma'a 8 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Sarki Hashim Gumel ne tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin zamu ji inda aka tsaya game da tantance kasafin kuɗin Najeriya daga 'yan majalisun dattawan kasar. Haka kuma zamu ji yadda masu ruwa da tsaki a Najeriya ke ci gaba da bayyana hanyoyi da matakan wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'ummomin kasar. Muna ɗauke da rahoto na musamman daga kasar Kamaru, sai kuma labaran wasanni. Amma da farko sai mun fara da shan labarai.
Majalisar Dinkin Duniya da Hukumar Lafiya ta Duniya suna neman dala biliyan 8 don aiwatar da dabarunsu na yin rigakafi ga kashi 40 cikin 100 na kowace ƙasa a ƙarshen wannan shekarar da kashi 70 cikin 100 zuwa tsakiyar shekarar 2022. Shirin zai sa kasashe masu arziki su rika musanyar kwanakin bayar da alluran rigakafin cutar da kasashe masu karancin tattalin arziki, sannan kuma zai sa kasashe masu wadata su cika alkawarin bayar da alluran rigakafin su ga COVAX, shirin da ke da manufar samar da daidaituwa wajen raba alluran rigakafin COVID-19 a Amurka. Kuma wani binciken da aka wallafa ranar Alhamis a cikin majalar likitocin yara ya ce sama da yara 120,000 marasa rinjaye a Amurka sun rasa masu kula da su, ciki har da iyaye ko kakanni, sanadiyar cutar ta COVID-19. Binciken ya kasance na haɗin gwiwa tsakanin cibiyoyin kula da cututtuka da rigakafi, Jami'ar Imperial College London, Jami'ar Harvard, Jami'ar Oxford da Jami'ar Cape Town da ke Afirka ta Kudu. An maido da ayyukan zubar da juna biyu a asibitocin jihar Texas aƙalla guda 6 bayan da wani alƙali na tarayya ya dakatar da doka mafi tsauri a Amurka da ta haramta zubar da ciki. Amma sauran likitoci sun yi taka tsantsan, suna tsoron umarnin kotu ba zai daɗe ba, kuma gudun kada lamarin ya sa su fuskanci fushin hukuma. Ba a san iya adadin zubar da ciki da asibitocin Texas suka yi saurin yi ba a ranar Alhamis, bayan da alƙalin gundumar Amurka Robert Pittman ya dakatar da dokar da aka sani da ƙudurin Majalisar Dattawa na 8, wacce tun farkon watan Satumba ta haramta zubar da juna biyu da zarar an gano akwai alamun rai, abinda yawanci kan faru a tsakanin makonni 6. Kafin umarnin mai shafi 113 da yammacin Laraba, wasu kotuna sun ki dakatar da dokar wacce ta hana zubar da ciki kafin wasu mata su ma san suna da juna biyu. Ga dukkan alamu, hukuncin bai haifar da komawar abubuwa daidai a Texas ba. Aƙalla asibitoci 6 na Texas sun dawo da ayyukan zubar da ciki a ranar Alhamis, ko kuma suna shirin sake yi, a cewar Kelly Kraus, mai magana da yawun cibiyar da ke fafutukan kare 'yancin haihuwa. Akwai asibitoci kusan 24 na zubar da ciki a Texas kafin dokar ta fara aiki a watan Satumba. Manyan jami'an Amurka sun ce sun yi imanin Amurka da Mexico na shirye don sabunta yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro gabanin babban tattaunawar tsaro tsakanin ƙasashen biyu a ranar Juma'a. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai haɗu da sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas da babban lauyan Amurka General Merrick a Garland a birnin Mexico, don abinda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kira babban tattaunawa kan batutuwan tsaro. Wanda zai wakilci birnin Mexico zai kasance sakataren harkokin waje Marcelo Ebrard da sakataroren majalisar ministoci da hukumomin tsaro. Manyan jami'an gwamnati sun faɗa yayin wani taron wayar tarho a ranar Alhamis cewa Amurka tana gabatar da wani sabon shiri wanda ake kira US-Mexico Bicentennial Framework don tsaro, kiwon lafiyar jama'a da kuma neman hanyoyin da za su ƙarfafa haɗin gwiwar tsaro. Shugaban Amurka Joe Biden na ziyara a birnin Chicago a jihar Illinois a wani sabon yunkurin ganin kamfanoni sun buƙaci ma'aikatansu su yi alluran rigakafin, bayan umarnin da ya bayar na yin allura ga ma'aikata a wuraren kasuwanci da kamfanoni. A wannan makon, kamfanin jirgin sama na Southwest ya kasance sabon kamfani a baya-bayan nan na Amurka da ya buƙaci ma'aikatan su yi allurar rigakafin COVID-19 bayan umarnin da Biden ya bayar a watan Satumba. Masana kiwon lafiya sun ce umarnin na shugaban ƙasa ya sa jama'a sun rage shakkun da suke nunawa kan allurar rigakafi. Yayin da kusan rabin jihohi 50 na Amurka suka aiwatar da irin wannan umarni, wasu gwamnonin Republican sun kai ƙarar gwamnati akan cewa buƙatar ta sabawa 'yancin kai. Ƙwararrun lauyoyi sun ce wannan ba hujja ce mai ƙarfi ba idan aka yi la'akari da abubuwan da ake buƙata na sauran alluran rigakafi kamar ƙyanda da shan inna. Duk da allurar rigakafin na kyauta ne, cibiyar kula da cututtuka da rigakafi ta Amurka ta ba da rahoton cewa kashi 65 ne cikin 100 na al'umman kasar kadai suka karɓi allurar farko. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya ce kungiyar tsaro ta NATO tana nazarin zaben da za ta bada goyon baya ga rundunar haɗin gwiwa ta G5 Sahel da ke fama da rikici kan iyakoki uku na ƙasashen Mali, Niger da Burkina Faso, inda tashin hankalin masu jihadi ya yi sanadin asaran dubban rayuka, kamar yadda wata wasiƙar Guterres ta nuna wacce kamfanin dillancin labarai ta AFP ya gani. Guterres ya ce ya gamsu da buƙatar samar da ofishin tallafi na Majalisar Ɗinkin Duniya ga rundunar G5 Sahel wacce ta kunshi sojoji kusan 5,000 daga Mali, Mauritania, Niger, Chadi da Burkina Faso, inda yake fatan za a samar da kuɗi ta hanyar gudunmuwar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce irin wannan dabarar za ta kasance hanya mafi inganci don samar da tallafi mai ɗorewa ga rundunar haɗin gwiwar, amma har yanzu Amurka, wacce ita ce take ba Majalisar Ɗinkin Duniya tallafi mafi tsoka, ta yi watsi da shirin wanda Faransa da ƙasashen Afirka da dama suka ba fifiko.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madala gibin naira trillion 6.26 da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce sai an ciyo bashi kafin a toshe shi a kasafin kuɗi mafi girma da ƙasar ta taɓa samu, ya ɗauki hankulan shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan da wasu 'ya'yan majalisar waɗanda suka bayyana ra'ayoyi akan matakan da majalisar za ta ɗauka don ganin kasafin ya yi wa al'ummar ƙasa tasiri. Wakilar sashen Hausa Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu a rahoton da ta aiko mana.
Wannan kasafi da shugaba Buhari ya mata take da kasafi na samar da ci gaban al'umma ya samu ra'ayoyi daban-daban daga 'ya'yan majalisar dokokin kasar, kama daga shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan wanda ya nuna damuwarsa akan yadda aka samu wagegen gibi a kasafin. Ya ce dole ne majalisar ta yi aikin tantance kasafin daki-daki domin a rage yawan wasu kuɗaɗe da za su samu shiga lalitar gwamnati wajen toshe gibin. Shi kuwa Sanata Abdullahi Adamu daga jihar Nasarawa ya yadda ana ciwo bashi, amma yana ga ba Najeriya kaɗai ke cin bashi ba.
Gwamnatin Birtaniya tana da bashi a kanta na trillion pound sterling, trillion uku sashi a naira pound ɗaya na Ingila kusan naira 670 ko 700. To ana biyan su bashi na trillion uku. Abin la'akari anan shine wa'annan basussuka da ke kanmu wanda za a ƙara akan ayyukan shugabanmu ne. Aikin jirgin hanyoyin jirgin ƙasa da aka fara ba a gama ba, kusan ba fara nasu ba, ina cikin kasa bine kawai da aka yi. To yanzu an tabbatar za a fara wanda ba fara ba ko za a gama da ba gama ba insha Allah.
A lokacin da yake nashi nazarin, Sanata Barau Jibrin wanda yake shugabantar kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa ya yaba ne da irin ayyukan more rayuwa da za a yi da kasafin kuɗin.
To ana buƙatar wato a zabarar da tattalin arzikin ƙasa. To ta yaya za ka zabarar da tattalin arzikin ƙasa sai wajen kashe-kashen kuɗaɗe na yin abubuwan gina ƙasa? To yayin da ka zo ka fara wannan, to kowa zai tabbu tun daga lebara wanda zai je wajen aiki da ɗauku da mai tifan yashi da mai gini da mai inji da injiniya da ƴan kwangila da mai sai da kosai ma abun da alala. To kowa zai tabbu saboda haka in aka taba to ka ganga baki ɗaya lazumi sai ya motsa.
Amma Sanata Abdullahi Ibrahim ɗan baba daga jihar Sokoto ya ce ba a nan gizo ke saka ba.
Ni gaskiya wannan kasafi din da aka yi ba shi yake damuna ba, abin da yake damuna na sha magana kan shi ko wace tun 2016 na kai waɗanga maganganu na cewa ba yaran yaran ba dai tayi mai matsalar da kenan ana yin budget sahidud amma babu wani tabbacin cewa wannan budget din da za ake yi ana iya implementing nashi akwai na san nayi wani bincike 2016 gaskiya budget din da aka yi projected revenue abinda muka doki cewa zai shigo aljihun federal government ya shigo amma kuma budget din nan kawai zan ci kashi 60 bisa 100 nashi kawai aka gabatar to ina ne aka yi da difference sauran kudin kenan an shigar da wasu ayyuka waɗanda gaskiya ba su cikin kasafin kudin da shugaban kasa yi
za a yi amfani da kashi 22 na kasafin wajen siyo kayan magance matsalar tsaro naira trillion 3.6 wajen biyan basussukan da aka ci a baya sannan a yi amfani da naira trillion 4.1 wajen biyan albashin ma'aikata su kuma ƴan fansho an ware musu naira biliyan 579 duka dai za a kashe naira trillion 16.3 a matsayin kasafin kudin shekara 2022 Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina Dauda. Masu ruwa da tsaki a Nigeria na ci gaba da bayyana hanyoyi da matakan wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'ummomin kasar da kuma magance sauran batutuwa da suka zama kalubale ga bunƙasar tattalin arziki da zamantakewa. A hannu guda kuma, ita ma cibiyar ƙwararru kan ayyukan hulɗa da jama'a ta Nigeria, NIPR, na shirin gudanar taron zaman lafiya da haɗin kan 'yan ƙasa a makon gobe. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari.
Taron da zai wakana ne a shiyoyin shida na Najeriya, kuma Dr. Asiliya Usine da ke jagorantar kwamitin shirya taron a shiyar arewa maso yammacin kasar ya yi ƙarin bayani.
In ka duba masu aikin public relations daban ai kullum abin da suke kokari shine hada alaka dangantaka a zauna lafiya. Duk inda kaga suke aiki abin da suke kokarin yi kenan. To kaga abin da muke bukata ai kawai ku zo da ra'ayoyinku. Kuna iya zama a junanku ku zauna ku ce to mu ga abinda muke so in yaje ya fada a matsayinmu
tunde masana lamuran tarihi irin su Malam Ibrahim Ado Kurawa ke da yakini kan magance matsalolin da suka dabaibaye Najeriya
duk wannan kalubale ne bai rusa kasa ba shekara nawa kana ji ana cewa kullun a ce Najeriya za ta rushe a fito da wannan fitina a fito da wannan fitina amma ba ta rushe ba wannan kalubale ne abinda ake cewa challenges kuma duk kasa da ta duniya tana da challenges to amma mu mutane ba za su iya fahimta cewa wannan kalubalen za a iya maganin sa kuma idan da za su fahimta 'yan siyasa su yi siyasa ta gaske cewa jam'iyya ta zama tana da manhaji ɗinta to jam'iyyar Najeriya ba su da manhaji abinda suke da shi kawai an haɗu za a yi mulki kowa ya zo ma an zaɓi mutum ya zama shugaban ƙasa ko gwamna kowa zai zo ya abin da ya ga dama ne ba abin da jam'iyyar ta ce masa ba kuma kai ko da shekara 8 za ka yi ai ba za ka iya gyara ƙasa a cikin shekara 8 jam'iyyar ita ce za ta iya yin tsari da za a shekara 50 a gyara ƙasa amma dai almuhim duk wanda yake magana kuma yake son ai magana zaman lafiya a Najeriya zai san cewa muna da kalubale kuma ya kamata wannan abubuwan a zauna a gyara su ba kuma za su gyaru ba idan ba mutane ne na gaske suka shiga harkar siyasa ba
shi kuwa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masani kan lamuran mulki da kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano na cewa
a gina wa 'yan ƙasa san ƙasar su yadda cewar zaman Najeriya dunkulalliyar ƙasa yafi alheri akan awarwatsi sannan a saka musu alfaharin cewar Najeriya ita ce ƙasar da tafi kowace yawan baka fata a duniya a saka musu jin cewar Najeriya ita ce shugaba a Afirka sannan su gani a aikace cewar rayuwarsu tana ta canzawa tana ci gaba wanda da baya iya cin abinci yanzu ina iya ci wanda da baya iya sake sabuwar riga a shekara ina iyawa wanda makarantar ƴaƴansa suka gare shi yanzu yana iya kai su
to kowace rawa gwamnatin Najeriya za su taka wajen aiwatar da shawarorin da taron zaman lafiyar da haɗin kan ƴan ƙasa da cibiyar ta NIPR za ta yi
duk abin da za yi a gaban ma gwamnatin za yi in Allah ya yarda kuma za su ji matsayoyi da ke zuwa daga jihohinsu saboda haka ina ganin ai su ne maza su fara sanin me ma ake ciki kafin ma gwamnatin ta tarayya tunda za a fara yin nan kamar na zones din kowace jiha za ta zo ta gabatar kuma ga gwamnonin nan azumin suna ji to kafin mu kuma mu dauka mu tafi da shi ma sama duk sun ji kuma na tabbata za su yi kokarin gabatar da irin waɗannan abubuwa da ya cancanci su gabatar
Dr. Sileya Osile kenan member a kwamitin koli na cibiyar kwararru kan ayyukan hulɗa da jama'a ta Najeriya NIPR Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria.
A gai da Muhammad Ibrahim Kwali. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan.
Yanzu zan yi bayani na hukunci zanya kan matsalar gade. Ku tsaya na a kan zuwa. Matsalar gade.
Lokaci ne da za mu tsallaka kasar Kamaru inda Awwal Garba zai shigo da rahotonsa na musamman.
Shugaban gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru kuma Prime Minister kasar ta Kamaru Musa Joseph Diangote ya kai ziyarar aiki a bangaren yan aware Allah ya fara da jihar Kudu maso yammacin kasar Jamhuriyar Kamaru kuma ya tattauna da masu ruwa da tsaki na wannan bangaren kana ya yi musu bushara da cewar wajen kasar Kamaru za ta yi kokari domin ta maido da zaman lafiya a wannan bangaren nasu kasancewar an kwashe sama da shekaru hudu ana cikin matsalar zaman lafiya. Sannan Prime Minister ya sake tsallakawa tun jihar arewa maso yammacin kasar ta Kamaru musamman ma a babban birnin jihar Baminda anda a nan ne fa kafin fara taron sai dan aware masu dauke da makamai suka fara harbin kame uwa da wadi. Nan take sai dogaran shugaban gwamnatin kasar suka aci da Prime Minister wanda ne sa ni tambayi mazaunin a garin na Baminda kuma mai sanya idanu akan harkokin da suke faruwa a wannan yanki na masu neman datsa a kasar Jamhuriyar Kamaru gida biyu kan wannan matsalar da ta kunno kai wanda har kai ga yin harbe-harbe na kame uwa da wadi domin ziyarar Prime Minister kasar kuma kasancewa shi dan wannan shashin ne Alhaji Mutare Baminda ya yi mini karin haske kamar haka.
Farko abin da zaka gane shine ƙaryan gwamnatin ne su yaron suka so su tona asirin gwamnati da take ci ana zaman lafiya shi saka da shi John Gute so suka buga bindiga su nuna masa cewa ba zaman lafiya. Na biyu kuma abin da za a yi gyara abin ne shine dole ne a zo a duba yadda bangaren English ta haɗe da bangaren Faransa ya haɗewan yake akwai kuskure a wajen haɗewan ya za a yi gyara a yi kuskurima a wajen in akai kuskurima sai a tashi tare amma in an ki yadda cewa da haka abun yake cewa bangaren English ta zo ne ta hada da bangaren Faransa to abun ba zai yi ba domin ainihin abin da yake cizon wayannan kenan azuti har suka ce to su sun gwammace ma ya zama cewa kasa ce ta kanta wanda take zaman kanta ba ruwanta ma da gwamnatin Kamaru ko kuma gwamnati ta dauke tsawa mafi tsaka-tsaka ba decentralization ba ta kira a dauki federation a buga shi na biyu kuma gwamnati ba ta gaskiya yawanci abin da take fada ba ta cikawa ta ce ta ba da special status ta ce abubuwan da malamai suka tambaya guda nawa ne aka aiwatar har mutane na gani domin a kowane abu wanda aiki ne idan kana yin shi mutane za su gani su ce kana aiki idan baka yin shi kuma fa mutane ba za su gani ba a takarda kana yi to saboda haka wayannan su ne abubuwan da yake bata mutane zuciya
Tadaya hannun kuma faduwar darajar naira ce ta kawo wa 'yan kasuwa na ƙasar jamhuriyar Kamaru cikas musamman masu sayar da dabbobi domin suna kai kayayyakinsu daga ƙasar Kamaru zuwa ƙasar tarayyar Najeriya kana suna buƙatar sayar da waɗansu hajojin nasu ma haka zalika dai masu shigar da shinkafa da kuma man fetur a kan iyakokin ƙasar su ma sun shiga tsaka mai wuya a yayin da ba za su iya ɗaukan kuɗin naira ba domin su mai da su zuwa sefa idan suka yi hakan za su faɗi warwas wannan ne yasa na tambayi wani mahauci kuma ɗan kasuwa sannan kuma magidanci Alhaji Rabi Isma'ila kan wannan matsaloli da suke fuskanta ga yadda hirarta mu ta kasance ina tare da Rabi Isma'ila wani ɗan kasuwa ne a ƙasar Kamaru kuma musamman ta bangaren saye da sayarwa na shanu da kuma lamunya me zaka faɗa akan wannan matsala da ya kunno kai musamman na faɗuwar darajar naira kuma 'yan kasar Kamaru suna makwabta ne da kasar Najeriya to shin akwai wani matsala da kuke fuskanta ne yanzu haka
to matsala da ake fuskanta ba wani matsala bane su dai faɗuwar canjin faɗuwar kuɗin Najeriya da suka faɗi naira wato ya sa shanu daga Kamaru ba za su shiga Najeriya ba saboda su 'yan kasuwa Najeriya masu shanu ba za su iya canza kuɗin su zo su sayi shanu ba su zo su ɗauka su kai su sayar su ciri ba to sakamakon haka sai sa mu kuma anan ba mu samu hawan farashi na shanu ba anan muna nan farashi mu yana nan daidai kamar da yake a da ba mu samu wani ƙarin farashi ba akan saniya
to yanzu kana ganin cewa kamar masu sayan shanu daga ƙasar Najeriya suna shigowa ƙasar Kamaru ne su zo bitin ke su koma da abin suka zo siya
eh to kamar wannan inda sun zo da wani kaya ne daban kan za su iya shigowa da kaya wani daban su zo su sayar wannan ana yi amma ka sayi kaya daga Kamaru ba ma sai ana kaɗai ba gaskiya ba kowa bane ba kowane irin kaya bane za ka saya a yau da anan Kamaru ka mai da shi Najeriya ka sayar ka ciri ba saboda matsalar faɗuwar naira nan
to ya kace ganin kamar masu kayayyakin masarufi shinkafa mai da sauransu wanda da ana kaiwa ƙasar Najeriya wato yanzu bai zai yiwu kenan
eh kamar wannan mai kan anan Kamaru ya karu don anan mai da muna saya kamar leta biyar nan yana nan jaka shida da tuwasa amma yanzu ga jaka shida da sisa ne an kara kuɗin an ƙara kuɗin shinkafa shinkafa da yake gaman jaka goma a da yanzu yana na jaka goma sha ɗaya a ko kuma na jaka goma sha ɗaya da rabi to sakamakon haka yana iya kasancewa idan mutum ya siya ɗin ko da zai ciwon ba zai ci riba da yawa don nan an ƙara kuɗi kuma canji ya riga ya faɗi ba wani riba da za a samu
kana ganin cewa kamar 'yan kasuwa idan su ci ƙasar Najeriya ba za su yi dawo da wani kuɗi na kuzo gani ba kenan
ba za su dawo da kuɗi na wani kuzo gani ba don ka canza an canza ma naira kusan naira 1,000 jaka ɗaya naira 1,000 don 956 to kaga naira 1,000 kaɗai ne babu naira da kuɗi ne babu ne ko naira nawa kaga ba zai yi wace ka sai da kaya an ma wannan canjin ka ɗauko kuɗi ka dai da shi ba sai dai ka sai wani kayan ka sake dawowa da shi to kuma sayan kayan a can kuma zai zame ma wani ƙalubale saboda ba lallai ba ne ka so ka san kayan da za ka so ka zo ka ci riba ba
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
a gaishe ka har yanzu dai muna Kamaru ga kuma awal din ya dawo da
wasanni a takaice
a kasar jamhuriyar Kamaru dai masu hasashe na al'amuran tamola a bayan kasar baki daya sun fara nuna gamsuwarsu da fitowar da shahararren tsohon ɗan takarar kasar jamhuriyar Kamaru ya yi Samuel Eto'o Allah ya fito ƙarara a cewa yana buƙatar kujerar shugabancin hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar jamhuriyar Kamaru Binkafot wadda wannan ne yake ɗauke hankalin masoya ƙwallon ƙafa a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Malam Zakari mai hasashe ne akan al'amuran ƙwallon ƙafa ga abin da ya ce
Eto Muhammad Awal Garba ni a matsayina na mai nazari kan harkokin wasannin ƙwallon ƙafa a kasar Kamaru da ma nahiyar Afrika wannan abin yabawa ne. Wato wannan labarin da muka samu daga shi kansa wato shahararre dan wasan kwallon kafar nan na kasar Kamaru da ma nahiyar Afrika gabaki daya Samuel Eto'o, wanda ga dukkan alamu ya tabbatar da cewa zai tsaya takarar zabe na shugabancin hukumar wasan kwallon kafa bayan an kwashe makonni biyu ana sashe ana cece kuce zai tsaya ba zai tsaya ba. To gashi ya fito ya tabbatar shi da kansa a wani sakon Twitter da ya walafa a shafinsa. To abu ne mai kyau. To amma sai dai idan ka duba yanayin wato yadda ke tafiyar da harkokin wasan kwallon kafa a kasar Kamaru, abu ne wato mai kamar wuya ma shi kansa Samuel Eto'o fistin ya canza wato yanayi na tafiyar da wannan hukumar, saboda a gaskiya ita hukumar ta kasance hukuma ce ta siyasa, ba hukuma ba ce mai zaman kanta, wato hukuma ce mai daukan iko daga gwamnatin kasar Kamaru. Saboda idan ka duba wato hannun da ministan wasanni yake da shi a ciki, amma da akwai wani kalubale ne da yake tattare da wato wannan hukumar, wanda a yanzu hakan nan suka fitar da wani da wato mataki da cewa duk mai bukatan tsayawa takarar zabe to bai zai kasance mai takardar wato shaidar kasa biyu ba. To wannan al'amarin ne yake cewa umma ta hakuriya, kuma yake bata mana rai sosai, saboda an yi wannan fitar da wannan matakin ne, kuma wannan ce a shigar da wannan dokar cikin kundin tsarin wato na zaben ita hukumar, ba saboda kowa bane, saboda Samuel Eto'o ne, domin an ga cewa bayan da za a ce Samuel Eto'o tsaya takara kuma bai lashe wannan zaben ba, so sai aka fitar da wani abu wanda zai iya kawo masa cikas a cikin tafiyarsa, da cewa Samuel Eto'o ya kasance mai takardar kasar Spaniya yayin da yake wa Barcelona kwallo yawa na tsawon shekaru. To yanzu gashi sun fitar da wannan, amma ina mai sanar da kai cewa ita hukumar ko kuma ce kotun wato sauraron karrakin wasanni da ake kira TAS ta fito ta soke ainihin duk wani aiki ko kuma matakan da ita wannan hukumar za ta dauka, saboda ainihin ita wannan hukumar
Mahama Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awul Garba. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Lafiya ta Duniya suna neman dala biliyan 8 don aiwatar da dabarunsu na yin rigakafi ga kashi 40 cikin 100 na kowace ƙasa a ƙarshen wannan shekarar, da kashi 70 cikin 100 zuwa tsakiyar shekarar 2022. Shirin zai sa ƙasashe masu arziki su riƙa musanyar kwanakin bayar da allurar rigakafin cutar da ƙasashe masu ƙarancin tattalin arziki, sannan kuma zai sa ƙasashe masu wadata su cika alƙawarin bayar da allurar rigakafin su ga COVAX. An maido da ayyukan zubar da juna biyu a asibitocin jihar Texas aƙalla guda 6 bayan da wani alƙali na tarayya ya dakatar da doka mafi tsauri a Amurka da ta haramta zubar da ciki. Amma sauran likitoci sun yi taka tsantsan, suna tsoron umarnin kotu ba zai daɗe ba, kuma gudun kada lamarin ya sa su fuskanci fushin hukuma. Manyan jami'an Amurka sun ce sun yi imanin Amurka da Mexico na shirye don sabunta yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro gabanin babban tattaunawar tsaro tsakanin ƙasashen biyu a ranar Juma'a. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai haɗu da sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas da babban lauyan Amurka General Merrick a Garland a birnin Mexico don abinda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kira babban tattaunawa kan batutuwan tsaro.
Baki da abinda ya sabo ake nan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kimu za ku dosa abokin aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna da ita na gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau, Sarfil Hashin Gumin ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.